Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19.41 da 49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da numar da dalol da kuma niyyar muryar arewa. A Ghana kuma ana iya samun mu Alpha Radio Kumasi. Kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da subahin ranar Alhamis 7 ga watan Yuni. Da fatan masu azumi kuma an yi sahurin lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Jummai Ali da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu, ga kanin labarin.
An samu sabanin ra'ayi tsakanin masu harkokin masana harkokin sojan Amurka akan shirin rage yawan sojojin Amurka da aka tura nahiyar Afrika. Shugaba Trump na Amurka kuma zai tsaya akan bukarsa wajen taron kolin kasashe masu arzikin masana'antu da za a yi cewa a yi wa Amurka adalci akan harkokin cinikayya. A wani mataki kuma da ya shiga tarihi, gwamnatin Najeriya ta canja ranar bikin demokuraɗiyya daga 29 ga watan Mayu zuwa 12 ga watan Yuni.
Tokani labaran kenan. Wasu ƴan majalisar dokokin Najeriya sun ce rigimar yanzu rigima ce ta ƴan sanda da shugaban majalisa, amma
ana so dole sai an ce Buhari na da hannu a ciki. Mu kuma abin da muka yi believing Buhari mutum ne wanda ba ruwan shi da rikicin ka da ƴan sanda.
Za a ji fashin bakin wani masani game da wannan kikikar. Sannan za a ji karatu daga Alkur'ani mai tsarki albarkacin watan Ramadan. Kamar kowace ranar Alhamis, Grace Alheri Abdu na tafa da shirinta na domin iyali. Amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Assalamu alaikum, ga labarin mai karantawa Jummai Ali. Shirye-shiryen da ake yi na rage ayyukan sojojin kundin balan Amurka da aka tura nahiyar Afirka ya jawo rashin ko kuma yana jawo sabanin ra'ayi tsakanin masana harkokin sojan Amurka. Jaridar New York Times da ake buga a birnin New York ta ba da labarin shirin da aka gabatar wato a makon da ya a wannan makon da ya tanadi rage yawan sojojin kundin balan Amurka daga kimanin 1,200 zuwa 700 cikin shekaru uku. Jami'ai sun bayyana wa muryar Amurka cewa ko da yake jami'an ma'aikatar tsaron Amurka da ake cewa Pentagon sun amince da batun rage yawan sojojin, to amma har yanzu ba a yanke shawara ta ƙarshe akan wannan batu ko mataki ba. Wannan shawarar rage yawan sojojin da aka gabatar ya biyo bayan nazarin wani al'amari da ya faru a watan Oktoba, lokacin da aka yi wa wasu sojojin Amurka guda hudu kwantar ɓauna aka kashe su a jamhuriyar Nijar. Binciken da ma'aikatar tsaron Amurka ta gudanar akan wannan al'amari ya gano kurakurai da dama ta ɓangaren sojojin. Wannan al'amari ya sa wasu wakilan majalisar dokokin Amurka buƙatar a rage yawan sojojin Amurka a nahiyar Afirka. Ɗaya daga cikin masu baiwa shugaban Amurka shawara akan tattalin arziki, Larry Kudlow, ya faɗa wa 'yan jarida a jiya Laraba cewa shugaba Donald Trump na Amurka zai tsaya akan bakarsa wajen taron kolin kungiyar kasashe masu arzikin masana'antu da ake cewa G7 a takaice da za a yi duk da caccakar manufofin harkokin kasuwancin Amurka da kawayen Amurkan suka yi ko kuma suke yi. Mr. Goodlow ya ce galibi akan samu sabanin ra'ayi tsakanin Amurka da sauran kasashe wakilai kungiyar G7. Mr. Kudlow ya musanta cewa Amurka tana rikici akan harkokin cinikayya da kawayenta da kuma China, amma ya ce Amurka za ta ɗauki duk matakan da suka kamata na kare ma'aikatan Amurka da kuma masana'antunta. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya a yayin da yake zantawa da 'yan jarida a birnin Brussels, kasar Belgium, a jiya Laraba, ya ce za a yi garaje-gadami a bayyana rikicin jadawalin kuɗin fito a zaman rikicin harkokin kasuwanci. Kuma ya haƙaƙe akan cewa Amurka tana da hujjar neman a yi mata adalci a harkokin kasuwanci da ƙawayenta da kuma sauran ƙasashe. Hankula sun kwanta a yankin ɗan Anacha na jihar Taraba bayan tashin hankali da aka samu a tsakanin wasu 'yan ƙabilar Tibi da kuma wasu Fulani da ke yankin game da takaddama akan filin noma. Wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz ya aiko da rahoton cewa shaidun gani da ido sun tabbatar da barkewar sabon fada a yankin Dan Anacin da ke karamar hukumar Gason, rikicin da ya jawo hasarar rayuka a tsakanin bangarorin biyu.
Fulani ne tiba mai Fulani suna gidansu sun yi feshi. Za su noma sai wasu abin suka ce ba za su yi ba a filin su ne na gado ba zai yi ba kuma a ciwa abin suka feshi amfanin Fulani suka feshi ne su kuma Fulani suka ce ba su yadda ba daga nan sanadin rikici ke ya tashi fara daga fara sai su kama sare-sare su kashe Fulani guda biyu a wurin daga Fulani sai su ma suka samu suka ci tibabe to daga nan kuma tibabe su kuma suka shiga jeji suka ci gaba da saran ne kan mai uwa da wabi dai duka.
To an dai samu asarar rayuka kenan a bangarori biyu.
An samu asarar rayuka duka bangarori biyu yanzu.
Kamar yanzu na hali ake ciki a wannan yanki naku.
Yanzu ka an tura sojoji da matakan tsaro hankali ya kwanta ne.
SB David misal, aka kake runa ɗan sannan jihar ya koyi ƙarin haske game da halin da ake ciki.
Lalle muna da waɗanda muna musu tambayoyi a yanzu haka wanda muna tsammani akwai hannunsu a cikin tashin hankalin da aka samu a Dan Anacin akwai tabbashin wannan.
Kawai yanzu alƙaluman waɗanda suka rasa rayukansu kuma sun kai manawa?
Mun tabbatar da mutum biyar wanda suka rasa rayukansu. Duk da kullum muna faɗi shi ne a daina ɗaukar doka a hannu. Kaga duk lokacin da ka ga wani ya maka wani abu wanda baka gamsu ko kuma ya zama to ya sauya haƙƙinka akwai hanyoyi da za ka bi.
Mai magana da yawan 'yan sandar jiha a Taraba kenan kuma ana shan waɗannan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A wani mataki da ya shiga tarihi, gwamnatin Najeriya ta sauya ranar bikin demokuraɗiyya daga 29 ga watan Mayu zuwa 12 ga watan Yuni domin tunawa da kuma karrama gwagwarmayar tsohon ɗan kasuwa kuma ɗan siyasa marigayi Chief Moshood Abiola, wanda ake ikirarin cewa shi ya lashe zaben 12 ga watan Yunin 1993 da aka soke. Wakilin sashen Hausa Babangida Jibril ya aiko da rahoton cewa tuni al'ummar yankin kudu maso gabashin Najeriya suka fara mayar da martani akan wannan mataki da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ɗauka.
A martanin da ta fitar da gwamnatin jihar Lagos ta hannun gwamnan jihar Akinwumi mai Ambode ta yi ba da wannan mataki da shugaba Muhammadu Buhari ya ɗauka tare da bayyana shi a matsayin tukuicin da al'umman yankin kudu maso yammacin Najeriya da ma duk wani mai kishin demokuraɗiyya ba zai taɓa mantawa da shi ba. To koya sauran al'umman yankin musamman ma dai mazauna birnin Lagos suka ji game da wannan mataki da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ɗauka.
First of all, I want to use this opportunity to thank our President Muhammadu Buhari.
Yace sunana Jimo Abdullahi. Gaskiya na ji dadin wannan mataki da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya dauka. Ina godiya gare shi domin wannan mataki da ya dauka abin yabawa ne matuka kuma zai taimaka wajen hadin kai tsakanin 'yan Najeriya baki daya da sauran masu kaunan tsari irin na demokradiya.
To my own point of view on that aspect is that the federal government is trying to create a kind of a unity in the country.
Shi kuwa wannan malami yace sunana Abbas Sikrullah. Yace ni a gani na gwamnatin tarayyar Najeriya tana so ta yi amfani da wannan dama domin hada kan 'yan Najeriya. Wannan wani mataki ne na gwamnatin tarayya na hada kan 'yan Najeriya a kasar baki daya. Sauran wayanda aka baiwa lamban yabo na girmamawa sun hada da marigayi Chief Gani Fawemi da kuma ambassador Babagana Akingibe wanda ya kasance mataimakin dan takarar neman shugaban kasa na Chief MK Abiola.
Ga da baban gida Jibrin da wannan rahoton. To labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji wakiliyarmu a Abuja Madina Dauda ta aika mana da rahoton da ke cewa an samu rarrabuwa tsakanin majalisar dokokin Najeriya game da zargin yunkurin tsige shugaba Muhammadu Buhari har ma
Wasu daga cikin 'ya'yan majalisar sun bayyana wa manema labarai rashin jin dadin su game da matsayar majalisar akan batutuwan bangaren zattaswa. A don haka ne majalisar wakilai ta mika 'ya'yanta guda biyu da Abdulmumin Jibrin da Muhammad Gudaji Kazaure ga kwamitin ta na bincike saboda furucin su na zargin cewa taron nasu yunkuri ne na tsige shugaba Buhari. Kuma har tuni ma an fara tara sunayen 'yan majalisar. Honorable Lawal Yahaya Gumau ya yi tsokaci.
In ma Buhari akwai abin da ya yi, to ya kamata a tattauna a kowane chamba tukunna, a samu matsaya. A Senate a samu matsaya, a Reps a samu matsaya, wanda haka ne al'adar National Assembly. In ya zo sai a ce to a haɗu kuma a tattauna. Amma abin da muka fahimta shi ne duk maganan nan ta shafi rikicin da ke cikin tsakanin 'yan sanda da Senate President. Shi ne ake so a yi amfani da National Assembly ƙarfi da yaji, a yi amfani da mutum 400 da wani abu don a goyi bayan Senate President. Saboda me? Saboda ana so dole sai an ce Buhari na da hannu a ciki. Mu kuma abin da muka yi believing Buhari mutum ne wanda ba ruwan shi da rikicinka da 'yan sanda. Don an ce executive da Buhari ake yi tunda shi ne shugaban executive. Mu abin da muke faɗa shi ne kowaye a National Assembly ya yi laifi ya karya dokan ƙasa, criminal ko civil, to in 'yan sanda sun neme shi kadai ya je amsa neman da aka mishi.
Haka shi ma dan majalisar dattawa Abdullahi Yahaya ya kalli wannan al'amarin ta wata fuska daban.
Inda muka zo ni dai a ra'ayina na muka bambanta da su shine bai kamata a dauko laluran wani ba a zo a mai da ita ta majalisa. Kowannen mu ya zo da tashi lalura. Yanzu in naje na hito gidana na faɗa da matata muka bata da ita sai yanzu in mata motion a majalisa.
Kudurori 12 ne dai zaman majalisar ya zattas da suka hada da bukatar daukan matakan tsaro domin kawo ƙarshen kashe-kashen rayuka da yake addaban musamman yankin arewacin ƙasar. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka dai to Allah shi kyauta. To kan wannan batu abokin aiki na Ladan Ibrahim Ayawa ya tattauna da Professor Yusuf Alasan, malami a Kansas da ke jihar Missouri ta nan Amurka. Ladan ya fara ne da tambayarsa yadda yake ganin makomar demokradiyyar Najeriya ganin abubuwan da suka kunno kai. Sai Professor Yusuf Alasan ya ce.
To, na farko Haji Ladan, a gaskiya ta Malam Bawashe wato ni ban taba ganin wato inda ake wato mulki irin na kamakarya irin Najeriya ba a yanzu. Da shine shi shugaban majalisar dattijai yake yi. Kuma abin mamaki shi in ka duba da ni da kai a nan Amurka muke. Amurka democracy ne wanda you know duk duniya take ji da shi, kuma dama daga nan muka ara muka yafa daga nan Amurka. To Amurka ba yadda za a yi wato a ce kamar yanzu wato majority leader na nan kasar ya yi ta bargazar da shi shugaban Senate na Najeriya yake, saboda ba don komai ba.
Kamar yin ta bargaza kenan Professor.
Na farko wato akwai abubuwa da ake zargin shi shugaban Senate da ya yi. Misali, an ce ya ba da bayani akan lokacin da aka ce ya declaring assets dinsa, bayanan da ya bayar ba na gaskiya bane. To alƙalin da ya yi bayani a kai hukumai nuna yake tuhumar da cewa ya ba da bayanai wanda suke ba na gaskiya ba, me ya kamata ya yi? Ai, ka kamata ya bi doka, tunda shi shugaba ne na ƙasa, majalisar dattijai, ya bi ƙa'ida ya yi a mutunce ya ce to menene kuskure na mi? Amma me ya yi? Sai kirawo alƙalin ya gurfanar da shi a gabar majalisar dattijai, ya masa hayaniya irin ta sako, ya ci masa mutunci. Kaga ɗaya kenan. Sannan na biyu akwai shugaban EFCC yana tuhumar sa akan wato cin hanci da rashawa da aka ce ya yi akan nan ma harkokin ofisoshinsa da yake gudanarwa, maimakon shi ma nan ya nuna cewa dattijan ne kuma shugaban dattijan majalisa ne na ƙasa, ya bi kuma dokoki. Me ya yi? Sai ya kira wa chairman na FCC ya masa hayaniya, ya nuna cewa bai ma dace da wannan ofis din ba. Kai, har akwai motarsa da aka kama da aka yi ce you know ita ma an same ta da takardu na ƙarya da sauransu, you know, maimakon ya kokari ya ba da takardun nan da ya kamata a ce ya takardun motar nan tasa gaskiya ne. Me ya yi? Sai ya kirawo shugaban custom din ya gurfanar da shi a Senate, nan ma ya yi mara hayaniya, ya nuna cewa bai ma cancanta da ofis din ba. To da irin waɗannan abubuwa har ya zo kan shugaban yan sanda na kasa gaba daya baka manta ba.
To amma professor me ya kawo wannan menene hadin wannan da batun kuduri 12 da majalisar dattijan da na wakilai suka baiwa shugaban kasa, kana jin wannan abubuwan da kan lissafta suna da mahadi ko kuma akwai inda suka tarayya?
Kware da gaske akwai inda suka tarayya. To ai waɗannan ma kudurorin guda 12 Haji Ladan in ka duba ai ba wani abu ne wanda za a ce wannan gwamnatin ma wato ta yi su ba ko ta you know laifinta ne. Misali an yi zancen talauci kafin Buhari ya zo mulkin Najeriya, ai ana talauci a Najeriya saboda haka ba Buhari ne ya kawo talauci ba. Kasar Najeriya ta shiga wani matsayi na tattalin arziki wanda yake a hali yanzu you know kasar ta fitar da cikin wannan zance da baibayi da muka shiga akan wato tattalin arziki, kuma alhamdulillahi da shi shugaban kasa program din da ya kawo ko yake yi sai Allah ya taimake mu kuma ya taimaka cewa yanzu Najeriya ta fitar da cikin irin wannan. To dai sauran da kuma kashe-kashe da ake tun kafin Buhari ya shiga mulki ake kashe-kashe a Najeriya.
Daya da gaskiya abubuwan da ƴan majalisar suka koka kuma ana musu bitar kulli shi ko me zaka ce ba?
Wato na farko yanzu a kasar nan babu ba ma wai abinin shugaban Senate ba wanda muke cewa majority leader anan wanda yake daidai da matsayin Senate President, member in House of Representatives, ba zai yadda ya karye dokar kasa ba. Saboda me? Ita demokradiyya ai aba ce wacce take da ka'idar ta, idan anan kasar ne yayi ai ya gama yawo.
Professor Yusuf Alhassan da ke nan Amurka ke fashin baki kan damarwar siyasar Najeriya hirarsar da Ladan. Yanzu kuma ga karatu daga Alkur'ani mai tsarki albarkacin watan Ramadan.
Suna na gwakayyata mamma Shaibu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب صدق الله العظيم.
To da fatan an amfana. Yanzu kan bari mu koma gefe guda Grace Alheer Abdu ta gabatar mana da shiri na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka tonka huiba kuda ma tambaya nike da
ana kawo shinkafa, macaroni, biscuit da yogurt.
Ranar Laraba suna kawo acha pudding da kabin kwaya daddaya za a ba ma yara.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Ranar Asabar za a cika shekaru 2 da kaddamar da shirin ciyar da kananan yara da abinci a makarantun gwamnatin Najeriya. Da kawo yanzu ake gudanarwa a jihohi 24 na kasar. A cikin jawabin sa a bukin kaddamar da shirin ranar Alhamis 9 ga watan Yuni shekara ta 2016, mataimakin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo ya bayyana cewa shirin na ɗaya daga cikin shirye-shiryen inganta rayuwar al'umma guda 5 na gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari da aka ware wa $500,000 a kasafin kuɗin shekarar. Bukin ya hada da gabatar da tsarin aiwatar da shirin da kaddamar da wani littafi da aka rubuta da suna Global School Feeding Sourcebook da zai kasance taswirar aiwatar da wannan shiri da kuma gabatar da kwamitin gudanarwa na ƙasa da zai sa ido a shirin da ake kira Homegrown School Feeding Program da Turanci. Wannan shirin dai ya samu asali ne daga wata cibiya mai zaman kanta da ke birnin London mai hankoran inganta rayuwar kananan yara da ake kira PCD a takaice, wadda a halin yanzu take aiwatar da shirin a kasashen Afirka 6 da suka hada da Ethiopia, Ghana, Kenya, Mali da kuma Najeriya. banda samar da abinci mai gina jiki ga kananan yara. Wani burin shirin kuma shine inganta sa yara makaranta da kuma karfafa musu gwiwa su sa kai a karatu. Shirin kuma zai samar da ayyukan yi da kuma taimakawa manoma da za a rika sayan kayan abincin daga gonakin su. Jihar Plateau na ɗaya daga cikin jihohin da ake gudanar da wannan shirin. A cikin hirarsu da wakiliyarmu Zainab Babaji, Dr. Sumayya Hamza, mai ba gwamnan jihar shawarwari kan ayyukan gwamnatin tarayya a jihar, ta yi ƙarin haske kan wannan shirin.
A yanzu haka 2006 suna nan suna dafa abinci a jihar Plateau. Wanda muka yi hira da su muka kuma ziyarce su, sun nuna cewa wannan tallafi lallai ya inganta da rayuwarsu. Alal haƙiƙa yara sun ƙaru a fannin shiga makarantu, domin waɗansu yaran ma sun kai kansu ba tare da an ɗauke su ba. Sun shiga sun zo makaranta sun zo sun yi zamansu. Kai dama muhimmancin abin da ya sa aka kafa wannan. Farko dai yara su samu abinci ingantacce. Na biyu kuma a samu yara da za su so zuwa makaranta, kuma in sun shiga makaranta su so su gama. To bayan haka kuma a tabbatar da cewa matan da suke dafawa an tallafa musu saboda suna da jari su samu kuɗi wanda za su taimaki kansu su taimaki gidansu. Manoma da 'yan kasuwa da suke nan a inda makarantar take su ma ba a bar su a baya ba saboda matan nan suna sayan kaya daga gunsu. To kin ga kenan kuɗi na yawo a tsakanin al'umma musamman karkara. To zuwa yanzu ₦800,000 shine abun da aka kashe a Plateau State.
Naira
wanda yake yawo a tsakanin al'umma a karkara.
Na kuma zaga wasu makarantun a cikin garin Jos don jin yadda shirin ke gudana.
Mu a Kabo mun gan ana kawo mana abinci. Ran Monday sun kawo gwaten doya, sannan ranan Tuesday suna kawo kamu da kankana, sannan ranan Laraba suna kawo acha pudding da kabin kwaya daya za a ba ma yara, sannan ranan Alhamis za a ba ma yara dankalin bakin mutum da miyan kwai.
Sunana Conway Steven Atsen Yusuf. Ingantaccen shiri ne domin ana neman a kara enrollment na yara a makaranta, amma gaskiya tsarin ne bai yi ba. Kaman a nan makaranta na su biyu ne suke kawowa, an ba su kuɗin da za su ciyar da yara 50, wanda a takaice waɗannan yara sun kai kusan 400 da wani abu. Kai ka ce a ciyar da yara 50, wayansu suna ci wayansu suna kallo.
Ni mai suna ce Elizabeth Audu. Wannan ciyarwa da aka kawo ya kawo yara na ƙaruwa. Yanzu muna third time, yanzu nan za a exam yara na zuwa, ana iyaye na zuwa roƙo a karɓo yara a makaranta. Almatsayina shugaban makaranta, idan an kawo abincin nan sai mun yi supervision, sai mun an ɗan ɗiba ko cokali biyu mu taɓa shi mu ɗanɗana mu ji daɗin shi. A gaskiya hakika ban ga wani damuwa a wurin ba.
Su ma yaran da aka yi shirin domin sun yi tsokaci.
Ran ana ba mu gwaten doya da kunu da biskit.
Ana ba ku da yawa?
A'a, kadan.
Me yasa ake ba ku kadan?
Mun yi yawa.
Ana ba ku kwai?
A'a.
Ba ba ku nama?
A'a.
Ba ba ku wake?
A'a.
To sai dai yayin da shugabannin makarantun ke bayyana mabambantan ra'ayoyi, shugaban kungiyar iyaye da malamai James Elisha Manga gani yake akwai inda gwamnati ya kamata ta yi gyara.
Idan na ce miki na gamsu zan ce miki ban faɗa miki gaskiya ba, saboda ni ban yarda ban san waɗanda suke kawo abincin ba. Biyun shi abinci kuma ba gamsasshen abinci bane. Na ukun shi an yi tsarin bada abincin bai kai kan waɗansu wanda ana tunanin ya kamata su ma suna ci ba. Kaga wancan ba daidai bane, domin a cikin wasu makarantu akwai nursery classes, akwai primary sections. Waɗanda suke da primaries, su 'yan primary su suke samu. Sannan 'yan nursery ba sa samu, kuma su ne ƙanƙanana, kuma suna ganin manyan suna ci. Sannan ba su ba su samu ba. Ai wannan ba yi adalci ba.
Wakilin mu a jihar Kano kuma Mahmud Ibrahim Kwari ya zaga waɗansu makarantu da ake gudanar da shirin, inda ya hira da yaran da ke cin muriyan wannan shirin.
Sura na Isha Yabawa, aji na biyar, ana kawo shinkafa, ana kawo makaroni, ana kawo madara, ana kawo biskit.
To kullum ake kawo?
A'a, ba kullum ba, wani sa'in ana kawo wani sa'in ba a kawo.
Yawa da wasu.
Daɗin su yana daidai da irin wannan ake baki a gidan ku?
A'a.
Wanne ne fa wanda ne?
Na gida.
Wanne ne kike ganin ya fi rashin daɗi yana wanda in kike baki a jin daɗin sa?
Madara. Suna na Shamsiya Idris. Rana ce dai, wani san an kawo, wani san ba za a kawo ba, amma kwanakin can baya ba a kawo sosai ba. Amma kwanakin nan duka ana kawowa. Gaskiya yana ƙara min lafiya sosai, dan ina gane karatu sosai.
Hakika wannan tsari ya taimaka wajen zabar da ɗalibai su zo makaranta, amma tilas ne masu ƙirƙiro da shirin da kuma aiwatar da shi su sake salo muddin ana muradin nasara a cewar su malaman primary da suka bukaci muryar Amurka ta boye sunayensu.
A yanayin zuwan dalibai dai ana samu yara sukan zo saboda wannan abinci, amma wajen yanayin kawo abinci akwai wata taliya cikakkwalfalaliya da ake da ita suke wannan abincin dai da ke ana dan test kaga in an ka dole a samu a dan yi test din abincin saboda yara za mu ba kanana ba manya bane ba dana a ce kowa ya fita kan gaskiya ba ta da a canja yanayin ta ba kyau ba kuma ta da dadi kamata ya a ce kowane yaro a zubo masa abincin sa irin dan take away din nan wani dan soso shine zai fi kuma wasu iyaye daman dan talaka aka yi abincin tunda public schools ne a abin zaka ga wani ma ba shi da abincin da zai ci ya fito yana takamar da wannan abincin a ƙasa zaka gani yazo an kai 11 ba a bashi abinci ba kaga ai abin ya abin nan
batun ciyarwa a makaranta yana tafiyar hawainiya dai wani lokacin sai a to trillion wani lokacin kuma sai ga abin ya tsaya sati 1 sati 2 sati 3 ba ai ba sai kuma ga an dawo in mun tuntuba mun ce miki faruwa sai ce ba turo musu da kudi ba so ana yi amma dai ana samun tsaiko gaskiya magana kamar yan siyasa da suka sa hannunsu a cikin harkar su za su iya sanin ana turo da wannan kudin ko amma dai mu nan ba a yin abinci a damu da shi in wannan ranakun suka wuce sun wuce kenan mace daya ce in bata yi ba yau to gobe sai ta hadu da wani abrara akan abin da za ta mace daya ce na santana wannan
malama Ilham Sale guda ce cikin wadanda ke kwangilar dafa abincin a nan jihar Kano
wani yaro haka a tsari za a dinga ciyar da shi akan naira 50-50 amma ne gaba za su kara yanzu dai ba kara ba za a kara za a mai da shi naira 70-70 sun ce mu sai kwano idan ba za mu iya sayan robot take away ba kamar ni yanda suka ce in ciyar da yara 148 sai na sayi robobi 148 na raba yara na idan akwai wanda suke kulle abinci a leda suke kai wato sai suka ce ba sa so a kulle abinci a leda ko dai mutum kullun ya dinga sayan robot take away in sun kaga kuma ya maka mutum ya ga ya masa tsada robot take away dinnan to ya sayi robobi
sai dai kuma rai Hayashu Aibu Ungogo da ke bibiyar yadda ake aiwatar da shirin ciyarwa a wasu sassan jihar Kano ya ce ko da ke tsarin na da kyau a rubuce amma yana neman zama barazana ga lafiyar ɗalibai.
Kamata yi hukumomin gwamnati wanda suke da nasaba da abinci su shigo ciki misali duk waɗannan abubuwan ba na da registration duk gaba ɗayansu su ba tabbacin cewa masu kyau ne duk da lemon da ya gwatsu sannan ya kamata a ce standard organization tazo ta dandana abincin ma shin ya kamata dan yaro dan adam ya samu ya ci abinci ya kamata yaro ya ci ya kai ga level din da zai tabbatar da abubuwan da ake so misali nutrition din ciki ya zai taimaka wajen inganta lafiya sannan ya kamata su kansu consumer protection agency su zo sannan ita kanta ma'aikatan lafiya ya kamata shigo amma kawai figures zaka ji wanda in ka ji sai ka dafa kai in ka ji figures din kaga kuma abin da ake bayarwa sai ka dafa kai.
Hukumar kula da tsara al'umma wato CRC ta gwamnatin jiha ita ce ku kula da aiwatar da shirin a nan jihar Kano.
To sai ku kasance da shirin mako mai zuwa domin jin bayanan da hukumar nan ta yi. Yanzu dai a madadin wakilan namu Mahmud Ibrahim Kuri da kuma Zainab Babaji da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com da alheri.
Kai mata sune duniya sune dadin duniya
to a gaishe ki yanzu kuma ga Jummai Ali ta dawo da labaran duniya amma fa a takaice
an samu sabanin ra'ayi tsakanin masana harkokin sojan Amurka akan shirin rage yawan sojojin Amurka da aka tura nahiyar Afrika shugaba Trump na Amurka kuma zai tsaya akan bakarsa wajen taron kolin kasashe masu arzikin masana'antu da za a yi cewa aiwa Amurka adalci akan harkokin cinikayya. A wani mataki da ya shiga tarihi kuma gwamnatin Najeriya ta canja ranar bikin demokuraɗiyya daga 29 ga watan Mayu zuwa 12 ga watan Yuni domin karrama marigayi MKO Abiola wanda ake ikirarin cewa shine lashe zaben watan Yunin 1993. Jiya Laraba shugaban Amurka Donald Trump ya gayyaci wasu musulmi fadarsa ta White House domin bude baki. A bara shugaba Trump bai gayyaci kowa ba.
To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Jummai Ali da takarantu mana labaran duniya da CD da ya haɗa mana sautin da injiniyanmu na wannan lokacin Dara Smith ni Ibrahim Kalmusi Garba ke cewa sai kuma da hantsi.